wanda kullum muna cewa yin amfani ko yin aiki da wazi yanzu shi ke da wahala ba jin wazi kuma Ubangiji Allah ya duk abin da za su faɗa mai amfani da shi kuma barin gidajen da suka yi suka taho mai da jirgi don ya da ji da yin jirgin Ubangiji Allah ya su zada duk da in za mu yi kalimar shukuru ba yanzu ne za mu yi ba yanzu illa kaddamarwa ne za mu yi saboda haka yin wani sunai yanzu za mu kaddamar da malam Sadiqu dan jawo ayoyi biyu ko uku shi ma mutan cewa ya kawo da ziyara sannan kuma maududin da doctor zai mana bayani a kai zai magana kan san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana da gobe
a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na ranar Alhamis daren Juma'a 13 ko ga watan Rabiul Awwal hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1429 wanda kuma shi ya zo daidai da nawa da 20 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2008 a wannan masallaci mai tarin albarka mai tilin alkhairi masallacin Alhaji Muhammad Indimi da yake garin Maiduguri a jihar Borno ina yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya ba mu damar wannan haduwa ya ba mu damar kawo wannan ziyara bayan tsawon kwanaki da muka kwashi a cikin watan Ramadan wata na alkhairi muna bi ta littafin Allah tare da ku mun yi wa Allah godiya da ya bamu wannan dama a karo na biyu mu samu haduwa domin mu tattauna akan abin da ya shafi addinin mu babu shakka irin wannan haduwa ga musulmi ita ce tafi kowace haduwa alkhairi domin haduwa ce wacce ba a yi ta akan wani abu na duniya ba ba a yi ta don tara duniya ba ba a yi ta don neman dukiya ko neman mukami an yi ta ne don neman yarda Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da za mu faɗa abinda muka faɗa daidai Allah ya tabbatar da mu a kansa, abinda muka yi na kuskure Allah ya nusar da mu ya yafe mana kuskurenmu. Matashiyar da za mu yi magana a kanta ce matashiyar da take da alaƙa da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, wato soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu shakka irin wannan matashiya ta yi daidai da irin wannan lokaci da muke rayuwa a ciki, ta yi daidai da wannan watan da muke cikinsa, watan Rabiul Awwal, watan da ake bukukuna na maulidi a gurare daban-daban. Mu yi magana a kan san annabi sallallahu alaihi wa sallama a shari'anci yaya yake a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, yaya kamata mutum ya so annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma da wani yaren daban mu ce wane ne masoyin annabi sallallahu alaihi wa sallama na haƙiƙa, ko kuma idan muka ga dama mu ce mecece soyayya ta haƙiƙa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Wannan matashiya tattauna ta yana da muhimmanci, musamman idan muka san cewa a cikin al'ummar musulmi akwai waɗanda suka ƙirƙiri wasu bid'o'i wanda suke jarraba imanin muminai da sikelin waɗannan bid'o'in. Idan wato ka zauna kan wannan sikelin daren daɗam, to kai mumini ne, masoyin manzon Allah ne. Idan kuma ka yi tirjiya ka ƙi yadda ka hau wannan sikelin na bid'a, to za a jefe ka da ƙiyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda ka jefa da cewa maƙiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to ka sani cewa ka kafirta shi. Duk wanda ka ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ka ce da shi kafiri ne, domin soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallama rukuni ne na imani. Ba za ka zama mumini ba sai ka so shi. Idan aka ce ba a san shi, to an bar mu imani kuma. Duk wani wanda aka ce da shi baya san manzon Allah, to an kafirta shi. Har kullum mu ake tuhuma da cewa muna kafirta musulmi, amma kuma ga wasu nan suna ta yayatawa cewa ba ma san manzon Allah, to kaga su ma sun ce mana kafirai. To abinda zai daɗaɗa mana zuciya ba wani bane zai yi bayanin menene soyayya manzon Allah, sai shi kansa manzon Allah ne. Wato abun ba a bar shi a hannun wani ba, ta yadda in ya ga dama ya shigar da kai cikin soyayyar, in ya ga dama ya fitar da. Allah da manzansa su za su yi bayani menene soyayyar, matuƙar dai soyayyar nan addini ce, to Allah ya yi bayanin ta, manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin ta. Mu abinda muke cewa babu wani musulmi wanda yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah face yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu musulmin da ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, babu shi face yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai a samu wani soyayya ta ga manzon Allah ta kare ta wani, amma matukar aka samu wanda zai ce baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ko shakka babu, ya fita daga da'ira ta musulmi, ya fita daga da'ira ta musulunci. Mu abinda muke faɗa hatta 'yan uwanmu da muka saba da su cikin fahimtar wasu abubuwa, wasu manya-manya wasu ƙanana, ba ma da'awar cewa dukkan wani wanda muka saba da shi ya kafirta. Abinda aka ki fahimta mu a kansa, ko dai aka ki fahimta saboda jahilci, ko kuma a'a da gangan aka ki fahimta, shine mu muna rarrabewa tsakanin aiki da wanda yake aiki, muna rarrabewa tsakanin kafirci da wanda zai fada cikin kafirci, muna rarrabewa tsakanin bid'a da wanda zai fada cikin bid'a, muna rarrabewa tsakanin zalunci da wanda zai fada cikin zalunci. Ba tilas bane dukkan wani wanda ya fada cikin kafircin zai fada a kansa, ba tilas bane. Kamar yadda ba tilas bane wanda zai fada cikin wani aiki na bid'a sunan bid'a ya cancanta a kansa. Haka nan zalunci, haka nan fasikanci, dukkan waɗannan sunaye suna da sharuɗa da sai sun tabbata, sannan waɗannan suna zai kankama ya cancanta akan mutum. A iya samun mutumin da zai aikata aiki ne na kafirci, to amma saboda wasu dalilai, saboda wani uzuri, ba za a jefe shi da kafircin ba, amma wannan kuma ba zai hana a ce aikin kafirci ba. To lokacin da muke bayani muna cewa abu kaza bid'a ne, abu kaza shirka ne, abu kaza kafirci ne, wani sai ya suma ya ce ai an kafirta shi, tare da cewa mu aikin muke bayani, shi kuma za a dube shi kuma da wani madibin daban. Ana iya samun sa da wasu uzurruka waɗanda su suka kewaye shi har ya fada cikin kafirci, ai mata bayani watakila kaga ya gane an zo ana tafiya tare da shi. Saboda haka in ba mutum daga in ba mutum bai gane ba saboda jahilci, ya kamata yau ya gane. Mu ahlus sunna ba ma kafirta musulmi haka kawai dan ya auka cikin wani abu na kafirci, ba ma fasikantar da shi dan ya auka cikin wani abu na fasikanci. Mukan yi bayanin hukunci ne, amma hukuncin ya hau kan mutum kuma wannan shi ma yana da wani darasin sa daban. Soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wajibi ce, tilas ne, rukuni ne daga rukunan imani. Tilas ne mutumin da ya yarda cewa shi musulmi ne ya fifita san Allah da manzansa sama da kowa, sama da komai. Allah madaukakin sarki shi yake gaya mana, yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله يقول قل كجايا إن كان آباؤكم إن هر إيا ينقل سكا هيفيكم وأبناؤكم وإيا ينقل لكوك هيفاه wa ikhwanukum ko ƴan uwanku da kuke tarayya da su a cikin mahaifa, wa azwajukum ko matanku, wa ashiratukum ko danginku, wa amwalun iqtaraftumuha da kuma dukiyoyin da kuka tsoruta, wa tijaratun takshawna katadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoron ya samu tasgaro, wa matakin tardawnaha da kuma gidajen da kuke sha'awa kuke yarda da su, a habba ilaikum min Allah wa rasulihi, idan har waɗannan abubuwa sun suka fi soyuwa gare ku sama da Allah da manzansa, wa jihadin fi sabilihi da gwagwarmaya wajen ɗaukar kalmar Allah, fatarabbasu to ku yi dawo ku jira ku ga me zai same ku, hatta ya'ti Allah bi amri, har ubangiji ya zo da umarninsa da al'amarinsa, والله لا يهدي القوم الفاسقين, الله بايا شريا لمتانن da suke fasika. Allah yayi ya razanar da zukatan dukkan wani wanda zai fifita waɗannan abubuwa, ya fifita soyayyar su akan soyayyar Allah da manzansa. Allah ya razanar da shi, ya tsoratar da shi, yace fata rabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, sannan kuma ya hukunta musu da cewa fasikai ne. Matukar mutum zai fifita mahaifinsa ko ɗansa ko ɗan uwansa ko matarsa ko danginsa ko dukiyarsa ko gidansa akan Allah da manzansa, to wannan ya zama fasik. Yace wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, Allah kuma baya shiryar da mutanen da suke fasikai, baya nuna musu hanyar aljanna. Kaga wannan aya karara ta fito ta nuna cewa tilas soyace-soyacen mutum ya kasance ya alaƙanta su da abinda Allah da manzansa suke so. Duk abinda za ka so ya zamana sanda zaka yi masa ƙasa da sanda kake wa Allah, ƙasa da sanda kake wa manzo sallallahu alaihi wasallam. In ka fifita wani abu na duniya, ka fifita wani mutum akan sanda kake wa Allah da manzansa, to babu shakka ka shiga cikin tawaga ta fasikai. Allah kuma baya shirye da mutanen da suke fasikai. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisin Anas dan Malik, annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, babu daya daga cikin ku da zai zama mu'mini har sai na zama na fi soyuwa gare shi fiye da iyayensa da ƴaƴansa da ma mutane gaba daya. A ruwayar Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim yana cewa والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده, نارنتي da wanda raina yake a hannunsa inji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, babu wani wanda zai zama mu'mini har sai na fito yuwa gare shi sama da iyayensa sama da ƴaƴansa. Bukhari ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Hisham yake cewa wata rana sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda yake cewa ya Rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati bayna jambayya, ya Rasulullah ina san ka sama da komai in banda ran da yake cikin jikina. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace da shi la ya Umar حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبي, فذاك ذا مؤمني بها عمر سي كاسو نفي يد يد فيك ترنك يتي يا رسول الله لا انت احب الي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله الى سد كما ده يد لك ترنيا من قال لك الان يا عمر ينزل كدور دغدغنك yanzu ne ka faɗa abin da ya kamata a faɗa. Malamai suna cewa sha'afa ce ta sayyidina Umar, wa illa sayyidina Umar ba zai fifita rayuwarsa akan tabbatar Allah ba, to amma ya sha'afa ya faɗi wannan magana domin a bisa ɗabi'a ta mutum yana son rayuwarsa, wannan sha'afa ita ta kwashe shi. Daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tunatar da shi, to shine ya dawo ya faɗa ku ya faɗi waccan magana ta ƙarshe cewa ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallama sama da yadda yake son ransa. Soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take nuna cikar imanin mutum, matuƙar babu son manzon Allah a zuciyar shi to babu imani a tare da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas dan Malik cikin riwayar littafin Bukhari da Muslim, ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana cewa salatun man kunna fihi wajada halawatan iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbu wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace abubuwa guda uku wanda duk suka zanta tare da shi, sifofi uku duk wanda yake da su, to wannan shi ya dandane abinda ake cewa imani. Allah ya ce abu na farko Allah da manzansa su zama mafi soyuwa gare shi sama da duk wani abu da ba su ba, sannan abu na biyu ya so mutum ba dan komai yake so ba, yake san shi ba, sai dan Allah, sannan ya kyamaci ya guji ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya kubutar da shi, kamar yadda yake kyamar yake tsoron a jefa shi cikin wutar tuta. Waɗannan sifofi guda uku dukkan wanda suke tattare da shi, to wannan shi ya dandana abin da ake cewa imani. Wanda duk ya kasance zai fifita wani ko wani abu akan soyayyar Allah da manzansa, to wannan bai dandana abin da ake kira imani ba. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. زمن هنا سن الله دمن زنسا سمد يد يكي سن قوة sama da yadda yake san komai, zai haƙura da kowa, zai haƙura da komai, zai rabu da kowa, zai rabu da komai akan san Allah da manzansa. Wanda yake da wannan sifa shine wanda yake da sifa ta mu'min. Saboda haka malamai suka ce san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mataki guda biyu, kamar yadda Ibn Rajab Al-Hanbali ya faɗa a cikin littafin Fathul Bari, Ibn Hajar Al-Asqalani ya nakalto wani abu daga cikin maganarsa shi ma a cikin littafin sa mai sura Fathul Bari, yake cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mataki guda biyu. Akwai mataki na farilla, na wajibi, na tilal, na ba makawa, shine imani da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, da karbar abin da yazo da shi, da da'a gare shi cikin abin da yazo da shi, da bibi ta shi sama da kowa, sama da komai. Wannan wajibi ne, da biyayya cikin abin da ya kawo, da barin abin da ya ce a bari. Wannan mataki wajibi ne, tilas ne, kowa ya zama yana da shi. Mataki na biyu suka ce mataki na mustahabbi, soyayyar da take mustahabbi ce, ita ce mutum ya zamana yana bincike akan halaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, don ya yi koyi da shi cikin kowane irin abu da yake yi, wajen sa tufafinsa, wajen baccinsa, wajen cin abincinsa, wajen shan ruwansa, wajen tafiyarsa, wajen mu'amalarsa da matansa, dukkan wasu abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi, mutum yayi kokarin ya kwaikwaye shi a cikin waɗannan abubuwa. Sawa'un abubuwan nan na wajibi ne ko na mustahabbi, ba su zama tilas ba, amma mutum ya so yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su, to wannan mataki ne na mustahabbi, ba zai zama mataki na wajibi ba, sai idan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi wajibi ne. Amma abubuwan da ya umarni da shi na mustahabbi, koyi da shi a cikin su mustahabbi. To haka malamai suka kasa matakan san annabi sallallahu alaihi wasallam gida biyu. To sannan dalilai daban-daban su suka hadu suka haifar da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyar kowane mutum. Ba a aikin banza mu'mini suke san manzo Allah ba, akwai sababba, akwai dalilai wanda su suka sa muke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da komai. Sababi na farko, Allah ya ce a san shi, dan haka mu ma muke san shi. Allah ne ya ce a san shi, abinda muke yi biyayya ce muke yi ga Ubangiji. Malamai suna cewa mahabbatul lahi ita ce asali, san Allah shi ne jigo, san komai reshe ne daga san Ubangiji. Idan ka so Ubangiji, sannan na Ubangiji shi ne zai haifar maka da san dukkan wani abin da za ka so don Allah. Muna san Ubangiji saboda shi ya halicce mu, shi ya azurta mu, shi ya ni'imta mu da dukkan wata ni'ima da muke ainihin rayuwa a cikinta. Don haka ya ba mu wannan falala, ya ba mu wannan baiwa, ya yi mana wannan kyautar, sai muke sansa. Sai shi kuma ya ce da mu mu so manzansa sallallahu alaihi wannan san da muke wa Allah, sai ya haifar mana da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko menene Allah ya ce ka so shi, to wajibi ne ka so shi. Ko menene, to muna san annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wasu dalilai. Dalili na farko, Allah ya ce mu so shi, ya farlanta mana sansa, kamar yadda wancan aya ta gabata. Dalili na biyu, kamala da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ba shi kamala, ya ba su sifofi na kamala waɗanda kowa ya tsaya yayi la'akari da tuntuni cikin wannan sifofin dole ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai juriya, mutum ne mai kawaici, mutum ne mai san jama'a, mutum ne mai kaza, mutum ne mai kaza, duk sifofi na kamala sun tattara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har Allah ya yabe shi akan wannan ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim, kana bisa wasu ɗabi'u halayya na gari waɗanda suke da girma, girman sha'ani. To wannan ma yana daga cikin dalilan da ya sa muke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani mahaluki, duk wani wanda Allah ya halitta cikin halittunsa kakaf, ba wanda ya hada sifofin kamala irin manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya cancanci siyadatul khalqi jami'an, ya zama shugaban halittu gaba daya. Ana sayyidu waladi adam wala faqa, shi dai ne shugaban ƴaƴan annabi adam, ba bisa alfahari nake faɗa ba, saboda sifofinsa na kamala. To shi ko dan adam an halitte shi akan ya so wanda duk yake da sifa ta kamala, ko cikin ƴaƴanka ɗanka da yake da sifa na sifofi na ƙwarai, sifofi na kamala ka fi shi. Kuma za Allah ya tattare dukkan wata sifa ta kamala, saboda haka muka ji muna san shi saboda wannan. Abu na uku, muna san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama saboda yadda yake tausayin halittu, yake tausayin al'ummarsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya faɗa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa mu aikoka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba daya. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi ne, mai jin kai ne, mai tausaya wa al'ummar sa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, wani manzo ya zo muku daga ubangiji, daga kawukan, daga jinsinku, azizun alayhi ma anittum, sai abinda zai sa ku cikin wahala to yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ya ga al'ummar sa ta shiga wahala, tunda bai tausayi duk abinda zai zama wahala ce ga al'ummar sa baya so. Shi yasa sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa ma khayyara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baina amrayn illa ikhtara aytarahuma ma lam yakun ithman, ba inda aka bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zabin abubuwa guda biyu, a ce ga wannan mai sauki, ga wanda yafi sauki, face sai ya zabi wanda yafi saukin. Illa ikhtara aytarahuma, to dukkan su masu sauki ne, amma in ya tashi sai ya zabi wanda yafi sauki a cikin su. Matukar wannan abu ba saba wa Allah ba. Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar yadda Allah yake faɗa mana cewa wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum la'anittum, ku sani a cikin ku akwai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, da a ce zai muku biyayya cikin duk abin da kuke so, ya rasulullah za mu iya kaza, za mu iya kaza, za mu iya kaza, a ce zai muku biyayya akan wannan la'anittum, da ku wahala. Manzo Allah yana kakkaucewa duk abin da ya san idan ya furta shi to za mu shiga cikin wahala, za mu shiga cikin kai. Shi yasa lokacin da ya kirawo mutane ya ce ya ayyuhan nas inna allaha qad farada alaykum alhajj fahujju, ya ku mutane Allah ya farlanta muku haji, a tafi haji. Sai wani cikin sahabbai ya yi zumbur ya miƙe ya ce ya rasulullahi a fi kulli amin, duk shekara. Manzo Allah ya shuru ya sake tashi ya ce ya rasulullahi a fi kulli amin, duk shekara. Manzo Allah ya shuru ya kuma tashi ya maimaita karo na uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu, da na ce eh to da wannan hajji ta wajaba akan ku duk shekara, kuma ba za ku iya ba, duk kudinka, duk kudinka wata rana sai ka ji ba za ka iya ba. Barewar da yake a jajjafi التي لو قلت نعم لوجبت. saboda haka zamu ga duk ayyukan musulunci manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce mu yace mu yi bakin gurgurdan ikon idan amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu wa idan nahaytukum an shay'in fashtaribu idan na umarce ku da abu to ku zo da shi bakin iyawar ku daidai gurgurdo abinda za ku iya Allah baya takurawa yana aika sahabbansa wa'azi gari gari kamar yadda aka sayyida Ali da Mu'adh ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari sai ya ce da su yassiru wala tunassiru wala tu'assiru bashiru wala tunassiru ku yi sauƙaƙa kada ku tsananta ku faranta wa mutane rai ku yi musu albishir kada ku gaya musu abin da zai baza masu ya tunzura su ya firgita su ya tsorata su ce inna ma bu'ithtum muyassirin ولم تبعثوا معسرين ان ايكوكو ني ماسو سوقاقاوا با ايكوكو ماسو تننتاوا با ماسو سوقاقاوا النبي صلى الله عليه واله وسلم سوقي يكي سوق الامه ان نونا متا وني متين دا اكي كرا ابو اسرائيل yana tsaye a cikin rana yana gumi yaki zama kuma yayi gumi yaki kowa magana manzo Allah yace wannan fa hata ya kama gunki wannan fa aka ce abu isra'ila kenan ai ba ka ce yayi ya sha alwashi yayi alkawari azumi zai yi kuma ba zai kula kowa ba inni nadartu lirrahman thawman falan ukallima alyawma insiya shi ba zai kowa magana ba sannan kuma ba zai zauna ba sannan kuma ba zai shiga inuwa ba yana ga in ya matsawa kansa ya wahala zai fi samun lada gurgurdan wahalar sa gurgurdan ladar sa bazan Allah ya nuna masa ba haka ba yace a umarce shi yayi magana ya zauna ya koma inuwa ya kara shi azumin sa aka ce to abu isra'ila kaji aka nuna wa wani manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa wani yana tafiya a kas wai zai tafi kowa ya hawa abun hawa ba shi yake hawa ce wannan ba ka ce ba ka ce yayi yace shi ba zai hawa abun hawa ba a kasa zai tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi muruhu falyarkab kuma yace shi hawa abun hawa inna Allah la ghaniyun an ta'dib hadha nafsa Allah ya wada su baya buƙatar wannan ya azabta kansa kawai ka azabta kansa Allah baya buƙatar wannan manzo Allah ya fi kowa tausayi tausayinsa bai tsaya kan dan adam ba har dabba haddaba ka duba hadisin matar da ta kama maki ta tsare ta ta hana ta abinci bata batta kuma ta fita ta nemi abinci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dalilin ta ta huta ka duba karuwa da ya ba mu labari cikin banu isra'ila wacce ta gama wato ainihin kare yana lallage saboda kishi ta sa takalmin ta ebo mata ruwa ta bashi ya sha a dalilin wanda Allah ya gafarta mata manzo Allah ya ce fi kulli zi kabidir rabbin ajr kowane abu wanda yake da hanta danya a cikin sa ma'ana yake da rai in ka taimaka mata tana da lada to aka fi duk sanda kuma ka gallaza masa ka matsa masa tana da rai ka duba raƙumin da ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama yana irin wani gunguni da mutane ba su gane ba manzo Allah shi kadai yake gane abin da mukawo raƙumin da yake fada sai ya ce wa sahabbansa raƙumin da ya koka mun yadda ma'abocinsa yake wahalar da shi yana dora masa kaya sama da abin da ya kamata ya dora masa sai a je a nemo shi manzo Allah yake gargade shi Allah sai ya tabbe ku game da waɗannan dabbobi da ya mallaka muku ya danka alhakin su a hannunku manzo Allah ya tsawace shi manzo Allah ya ce in za a yayyanka a wasa abin yanka fa idza zabahtu fa ahsinu dhabha wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu ce in za ku yanka ku wasa abin yankan ku wasa wukar ku kyautata wankan ku hutar da abin yankanku ka duba yadda tausayin manzo sallallahu alaihi wa sallama bai tsaya akan dan adam ba hatta akan dabba shi yasa yace ana rahmatun muhdah ni rahama ce da aka yi kyauta ta ga duniya ga dan adam to ko dan wannan zukata ta su so annabi sallallahu alaihi wa sallam ko dan wannan duba lokacin da ya fita ya tafi Taifa yana neman ya samu goyen baya na mutanen Taifa su rungumi da'awarsa yazo ya yayata ta tallata ta cikin al'umma ta sai ƙarfi kamar yadda Sayyidatuna Aisha take cewa ya Rasulullah shin akwai wani yini mafi tsanani da ka taba gamuwa da shi kamar yinin ranar Uhud kun san Uhud yadda aka yi ragar tsakanin musulmi da kafirai aka kashe musulmi wajen 70 Sayyidatuna Aisha take cewa hal ata alayka yawmun ashaddu alayka min yawm Uhud manzo Allah ya ce ranar da tafi kowace rana tsanani a kaina ita ce yawmul aqaba ranar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi wajen ibnu abdi yalai ya neme shi cewa ya tallafa masa akan da'awar nan tata a matsayinsa na shugaban kabilarsa faraddu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama raddan qabihan suka mayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka umarci wawayensu suka jefe shi النبي يداو يتي فرفعت رأسي فإذا سحابة تذلني فإذا فيها جبريل قولوا يا محمد هذا ملك الجبال فأمره بأمرك فأمره بما جئت يتي من أمرك يتي ناك فيها سيكو يقر جيجي يا زوينا مسك الله daga kan da yake yaji ana jibril ne a jirgin kina cewa ya rasulullah ga mala'ikan duwar wutsu nan wanda Allah ya sanya duwar wutsu gaba ɗaya duwar wutsun duniya a hannunsa gashi nan ka umarce shi da umarnin da kake so zai zartar malakul jibal yace ya muhammad Allah ya ce in gaya maka ka bani umarnin da kake bukata duk abin da kake so zanzan ce in shi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain fa'al kana so duwar wadin da suka zagaye garin Makka in daga su sama in yi koli koli da su in sakarwa mutanen Makka duk gaba ɗaya su halaka to zan yi manzo Allah ya ce a'a bana bukata ina fatan Allah ya kawo ranar da waɗannan mutanen su za su haifa daga tsatsansa man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a wanda zai bauta wa Allah baya hada komai da shi haka kuwa aka yi waɗannan din da suka sako shi a gaba ƴaƴansa su suka zo suka tallafi da'awar suka taimaka mata suka yada ta duniya ko ina da ina Abu Jahl dan sa Ikrima وليد بن المغيرة لنس خالد خالد بن الوليد وائل بن العاص لنس عمرو بن ابن العاص وائل وعاص بن ابن ابي وائل السهمي عاص بن ابي وائل السهمي لنس عمرو بن العاص يرنغومي ابن صفوان بن اميه اميه بن خلف لنس صفوان duk waɗannan sai da suka zama barada da karai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda iyayensu sun nuna wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ga ba ta fitar hankali maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama da fatansu sai ya gaskata fatana waɗannan wajidtu anna Allah yukhriju min aslabi haula man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a ina fata waɗannan din da suke min wannan abu ta tsatsansu Allah ya fitar da waɗanda za su bauta wa Allah ba za su yi shirka da shi komai ba annabi ya ce ba buƙatar a halaka su to haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama rahama ko dan wannan mu ne za su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama shine wanda yazo da gaskiya, yazo da haske, yazo da fitila wacce ta fitar da mutane daga duhun kafirci, duhun zalunci, duhun saban Allah da masha'a zuwa ga haske na imani, na tauhidi, na da'a ga Ubangiji. Wannan yana daga ɗaya daga cikin manya-manyan asbab, dalilai da za su so mu so manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa muka ce babu wani musulmi da baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai in ba musulmin bane. Amma musulmi a ce baya san manzon Allah, babu shi, babu shi. To inda wato gizo yake taka, mu muna cewa soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da alamomi, ba wai kawai wani abu bane a zuciya, ba a gana san shi a jikin gabbai, a'a na so yake yi, yana fitowa ya rufe jiki. A iya gane wannan hakika da gaske masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, dan a bambance tsakanin da'awa ta baka da kuma abin da yake na gaskiya na hakika. Domin da'awa ta baka kowa na iya yin ta. Yahudawa da Nasara sun ce su ɗayan Allah ne, masoya Allah, Allah ya ƙaryata su. Wa qalatul yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Yahudawa da Nasara suka ce su masoya Allah ne, su ainihin ƴaƴan Allah ne, masoyansa ne. Allah ya ce ba haka bane, in haka ne dan me yake musu azaba saboda zunubansu? Sun cika duniya da saban Allah, kuma su ce su ƴaƴan Allah ne, su masoya Allah ne, ƙarya suke. Ashe da'awar baka ba ita ce komai ba, kayi da'awar da Allah zai gaskata ka, ashe kayi da'awar Allah ya gaskata ka. Al-Hasan al-Basri Allah ya kara masa yarda yake cewa wasu mutane sun riya san Allah, su masoya Allah ne, sai Allah ya jarrabe su, ya jarraba su dan ya ga tabbas masoya Allah din ne ko masoyansa ba. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ka gaya musu har idan kuna san Allah da gaske, har idan kuna san Allah, to ka gaya musu ku bi ni, ku yi manzon Allah biyayya, ku yi wa manzon Allah biyayya, to wannan ce za ta gaskata kuna san Allah. To da'awa ita kadai ba ita ce take nuna komai ba, sai wasu alamu sun nuna haka. Idan aka duba littafin Ash-Shifa ko Ash-Shifa kamar yadda ya kamata a faɗi sunansa, wasu na ce Ash-Shifa, haka muke faɗa a ƙasar Hausa, amma ba haka sunan ita ba. Ash-Shifa, Ash-Shifa, wato Ash-Shifa na Al-Qadi Iyad a ciki ya kawo babin soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam, ya kawo maganganun sahabbai da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyi wadanda suke nuna wajen fin san annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma ya kulla wani babi ci alamatu mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ba kawai a ce a so annabi ba, a ga kuma alamomi da suke nuna ana san annabi sallallahu alaihi wasallam. Alama ta farko da ya faɗa, sai ya ce biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu waqtida'u atharihi waqtifa'u sunanihi sallallahu alaihi wasallam. Kayi masa biyayya, ka bi diddiginsa, kayi aiki da sunnarsa sallallahu alaihi wasallam. Wannan alama ce ta farko wacce take nuna gaskiyarka. Yace idan mutum yace yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma baya san ya san sunnar annabi, ballantana yayi koyi da shi, ballantana yayi masa biyayya, ce to wannan da'awar tasa ta zama tawfi, wa awasta tawfi ce ta ƙarya ce. Kamar yadda bai faɗa yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, da san da kake yi masa na gaskiya ne da ka yi masa biyayya. Domin wanda duk yake son mutum zaka ga yana yi mata biyayya ta'ati al-ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la'amruka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu inna al-muhibba liman yuhibbu mudhi'u da'ar manzo sallallahu alayhi wa sallam da yi mata biyayya cikin abin da yazo da shi alama ce ta farko da take nuna gaskiyar mai da'awar san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa a gurare daban-daban cikin alqur'ani gurare da malamai suka lissafa sun kai 33 Allah yana umarni da ayyuka manzo Allah da'a guri 33 a cikin alqur'ani Allah yana umarni ayyuka manzo sallallahu alaihi wa sallam da'a من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يطيع الرسول فأولئك مع الذين ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا فتذهب ريحكم سأتنا نقول عليه دا ما أتشفى القرآن ألا ينعيم أمرين أيها النبي صلى الله عليه وسلم دعا shi da'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wajibi ce zaman kanta take kai wa manzo Allah biyayya abinda yake kai abinda yake ka bari da'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda Abu Ibn Abi Rabah sarkin malamai na zamanin sa yake cewa da'atul rasuli ittiba'ul kitabi was sunnah biyayya ga manzon Allah shine ka bi kitabu was sunna ka bi littafin Allah ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine biyayya ga manzon Allah wanda duk yace zai bi manzon Allah ko yana bin manzon Allah ba zai bi sunnar sa ba to waye ke bi kana shi dai yake bi ya za a kai wa mutum biyayya baka yin abin da yake kai baka barin abin da yake ka bari kuma ka zama mai biyayya na ba zai yiwu ba soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hada take da karbar umarnin sa da hanuwa ga barin abin da ya hada yasa Urwatu ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda lokacin da yake kafiri kafin ya musulunta da yaje fadar manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin sulhul Hudaybiyah ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke a gaban sa da irin girmama shi da suke da ya dawo cikin mutanen sa yake cewa ya qaum yace laqad wafattu ala almuluk ala kitra wa qaisa wa najash wallahi in ra'aytu ahadan yuhibbuhu ashabuhu yu'azzimuhu ashabuhu kama yu'azzimu ashabu muhammadan sallallahu alayhi yace na yawo duniya na shiga duniya ba ita ban ji ba manyan wato sarakuna na duniya na ziyarce su na ziyarci sarkin Farisawa Kisra na ziyarci Kaisar sarkin Rumawa na ziyarci Najashi sarkin Habasha yace amma ban taba ga wani sarki wani mutum da mutanen sa suke girmama shi ba kamar yanda sahabba annabi suke yi masa yace baya ubarni da wani umarni yace kaza in labtadaru amrahu fati a guje sun su kwada wajen su ga sun zartar da umarnin nan ma tanakhaba munukhamatan illa waqa'at fi kaff ahadihim wa dalaka biha jasada da har yayi kaki ma ya tofar to kakin nan zai fado tafin hannun wani ne ya shafa jikinsa da shi yace idan kuma yayi alwala ya rage ruwa kadu yaqtiluna ala wudu'i kamar sa yaki kamar sa kashe juna wajen kokawa da wawasan abin da ya bari na alwala kaga cikin magana da yake baya bada umarni face sun yi gaggawa wajen zartar da umarnin sa wannan shi yake nuna gaskiyar zamantowar su masoyan sa sallallahu alaihi sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sun yi aiki da wannan duk abin da ransu yake so idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna baya su za su bar shi ko menene za su bari ka duba mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da zoban dinari a hannunsa, Allah ya daka masa tsawa yake jefar da shi, manzo Allah ya cire shi a hannunsa ya jefar. Bayan ya tafi, sai wasu suke cewa ka dauka ko ka sayar ko ka ba matarka, tunda dinari ai ba a hana mace ta yi amfani da shi ba, ba a hana aiwatar da shi cikin wani abu ba, abinda aka hana miji ya yi kwalliya da shi shi ka dauka ka ce ka amfana da shi. Ya ce wallahi ba zan sa hannuna in dauki abinda manzo Allah ya karba ya jefa da shi nan ya tafi ba dinara wallahi ba zai dauka ko da ran zaina ba zai dauka matukar manzo Allah ya cire ya jefar shi kuma ya koma ya dauka ai ba zai yi ba. Shi yasa ba sa sassauta ma wanda ya kasance zai yi gangancin sabawa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba sa sassauta ba. Kowane ne shi, kowane ne shi. Abdullahi bin Mughaffal sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sarana ya bada hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anil khazfi, ya hana mutun ya dinga jifa da ya tsakuwa. Allah ce kaga jifa da ya tsakuwa din ba za ta kashe wani abin farauta ba, ba ta kamo maka naman farauta ba, amma tana iya cire dan idan kana iya cire idan dan uwanka da wannan ka balla tsakuwa, ta iya fadawa ta ji wani abin nan rauni a ido. Allah ya hana. Sai ya dawo sai ga wani mutum yana yi, bayan ya faɗi haka a gabansa sai kuma ya ga yana yi, ya ce ina karanta maka manzo Allah ya hana kai kuma kana yi, wallahi la ukallimuka abada, ni da kai ba wata magana za ta shiga za ta kare shiga tsakaninmu har abada, har ya mutu bai kare kula mutum nan. Saboda ya karanta masa hadisin manzo Allah ya yi watsi da shi. Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda, karana yake karantar da ƴaƴansu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahum, kada ku hana mata zuwa masallaci su yi sallah a gidansu shi yafi alkhairi, amma in za su fita kada ku hana su. Sai wani ɗansa sai ki ce wallahi la namna'uhunna, wallahi sai mu hana. Dan Abdullahi dan Umar ya fusata ya ce ina gaya maka manzo Allah yana cewa kar ku hana su, kana cewa wallahi sai kun hana su. Mai ruwaya ya ce ya yi masa ɓacin ɓacin da bai taɓa yi ma wani irinsa ba, ba baƙar da bai gaya masa ba. Fa sabbahu sabban fa shatamahu shatman lam yashlumhu ahadan qattu, tun da yake bai taɓa yin irin wannan baƙar magana ba ya yi ma wannan ɗana shi. Ba sa kyalewa a sabawa sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, wani alama ce da take nuna soyayyar gaskiya, kamar yadda alama ta soyayyar gaskiya mutum ya fifita abinda ransa yake so, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sama da abinda ransa yake so. Ko da kana san abu aka ce manzo Allah baya san abin da, to ka bashi ka bashi. Anas dan Malik na kara masa yadda yana cewa lam yakun ahad ahabba ilayhi min rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik. Anas dan Malik yace babu wani mutum da sahabbansa suke da sahabbai suke so kamar manzon Allah, suna girmama shi. Abi a girmamawa a gurin wasu, mutum yazo a tashi tsaye a miƙe a tsaya kaf har sai ya zauna sannan a zauna shi. To amma sai suka kula manzo Allah baya shi, duk da suna son girmama shi suna son shi, amma tunda baya su ba sa tashi ba sa tashi, saboda ya nuna musu baya su. Yana cewa man sarrahu an yatabassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu min an-nar, wanda duk yake so a tashi tsaye dan nuna girmamawa gare shi to ya nemi masaukin shi a wuta. Haka manzo Allah ce baya su. Anas ya ce duk da yadda suke ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama na ba sa tashi, saboda so suke yi sai abin da yake so ba abin da su suke so ba. in kana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai abin da yake so ba wanda kai kake so kai abin da yace ya dace ba abin da kai kake ganin ya dace ba kai abin da yake sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba abin da kai kake kirkira ba bid'a addini karo take da da'a ga annabi sallallahu alaihi karo take da tajridul mutaba yadda aka ce ka kade ta Allah wajen ibada haka aka ce ka kade ta manzon Allah wajen bi tsau da kafa ba wanda ake yi masa biyayya ido rufe sai manzon Allah sallallahu alaihi kowa ne ne biyayyar da ake yi masa an shar'anta ta an alakanta ta da da'a ga Allah da manzonsa in akwai ma'asiya da saban Allah to abar wannan biyayya dan sallallahu alaihi wasallam yana inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana yin biyayya din inda yake ya dace da shari'a wata rana dan sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya aika sahabbansa zuwa kai samame ya sa musu shugaba shugaban ya san cewa wajibi ne ai masa da'a a matsayinsa na shugaba sai da manzo Allah ce man ata'a amiri faqad ata'a wanda duk yayi wa shugaban da nada muku biyayya to ni yayi wa sai wannan shugaba na su yaso ya jarrabi mabiyansa ya ga za su yi masa biyayya ta kowane irin hali ko ko a ce wacce ta yi musu dadi sai kawai ya babba kauta ya kira su ya ce to a fada a fada sai a fada ai shi dan shi ne shugaba kuma an ce a masa biyayya sabo da sai suka kiri wuta ce suka ki fadawa suka ce sai an koma an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tuntube shi su ne ba za su fada wuta ba gaskiya aka koma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya masa cewa ga fa abin da wane ya hura wuta tana ci balbal ya ce mu fada manzo Allah yake da kun shiga ba za ku fita ba har abada da kun shiga kenan ma'ana da kun shiga kuka mutu sai kuma jahannama daga wuta zuwa wuta yace innama ta'atu fil ma'ruf ai kawai ana biyayya ne inda shari'a ta yadda waye yace ka kashe kanka wala taqtulu anfusakum la tulqu bi aydikum ila tahluka Allah ya hana ku kashe kanku inda kun fada kun shiga kun halaka kanku kun saba wa Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake yi wa biyayya cikakkiya ta gaba ta baya ta kowace nahiya amma kowane ne biyayyar sa sai ta yi daidai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai in ya saba ba abin shi yasa muke cewa koyarwar nan da take cewa muridi ya fi shehin da ido rufe ba koyar musulunci ba ce duk wanda ya ce a yi wa shehi da'a ido rufe ka zama gaban shehin ka kamar matacce gawa gaban mai wankanta to wannan ba musulunci yake koyarwa wani abu da ban yake koyarwa amma ba musulunci ba dan Allah shi ake wa biyayya ta gaba daya in ya ce a yi kawai a yi ka san dalili baka san dalili kawai yi lokacin da ya zo yana sallah da takalminsa ya yi raka'a ɗaya ya shiga ta biyu sai ga ya cire takalmin sai ya gama abai na ganin sai ya cire takalmi su ma dai sai suka cire da duk sun sa takalmi sai suka cire aka gama sallah manzo Allah ya ce ya akai kuka cire takalmin suka ce ya rasulullah mun ga ka cire ka duba ba su da wata ansa sun ga yayi kawai suka yi yace to ni sanar da ni akai cewa akwai najasa tare da takalmin haka in ɗayan ku ya zo sallah ya duba ƙarƙashin takalminsa in akwai najasa ya goge ta da ƙasa ya yi sallah da takalminsa wato wannan abin da yake nuna wa yadda sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyayya ba tare da sun san meye dalilin yin abun ba ba sharadi bane in aka ce ga abu kaza sunna ne sai an gaya maka hikimar kai ka san hikimar kai ba ka san hikimar ba abinda mu muka yi imani da shi mu ahlus sunna duk wasu ayyuka da ubangiji ya umarne ku ya umarce su da su akwai hikima a karkashi duk wata halitta da ubangiji baya yin wani abu ba hikima a ciki
amma kuma ba lalle ne kowane abu ka san hikimar sa ba, ce duk halittun da ka gani akwai hikima cikin su, amma lalle ne ka san hikimar ba, ta yi ka gane, ta yi ka kasa gane, wani kuma ya gane, ta yi kowa ya kasa gane, amma akwai hikima a ƙarƙashi. Wani ya ce meye hikimar halittar Iblis, ce to Iblis yana ƙasar da mutane, yana dulbiyar da su, yana halakar da su, meye hikimar a ƙyale shi, ya ce a ƙyale shi kuma a ƙyale shi, yana Allah ba zai kashe shi ba, duk kowa ya zama mumini, ba dai Iblis ba, duk ba kowa sai zama mai biyayya, ai Iblis yake shiga tsakanin mutane da shiryar Ubangiji. Ce to meye hikimar a bashi, ko baka san hikima ba, akwai hikima, ko ba dan ko sai uran Ubangiji ya jarraba ya fifita masu wanda suka yaki zuciyar su, suka yaki shedan, suka yi nasara akan sa, Ubangiji ya fifita su akan wanda ba su yi wannan ba. Kaga samar da Iblis shi ma kansa wani fage ne da za ka yi guzurin lada in ka ga dama, ka fito ka ja ka yi tirjiya ka roƙo ma da Iblis, ka gama da shi Ubangiji ya dora ka akan wanda bai zama kamar sa, kaga ai ka samu wani guri da zaka yi zabarin lada a ciki. Ana ka komai na Ubangiji akwai hikima, tayo ka sani, tayo ka kasa sani. To biyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin sawab, ka san hikimar ko babu, ba muna cewa akwai wani abin da Annabi ya ce ai ba hikima bane, a tayo ka sani, tayo ka zaka sani. Daga cikin alamomin san Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, girmama sunnarsa, ka ji cewa ana karanta maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne gaba gare ka yake gaya maka magana, ta an ce qala rasulullahi, kawai ka bude kunnanka ka ji me zai ce, in umarni ne kai aiki da shi, in hadi ne ka hadu, ka girmama abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa. Shi yasa zamu ga magabata na ƙwarai duk da ba su zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba, amma suna ganin girmansa, duk sanda aka ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai jikinsu gaba daya motsa. Imamuna Malik dan Anas yana cewa ban ruwaici hadisi a gurin wani mutum ba, kamar Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtiyani yace mutum ne wanda na gan shi yana da wani, duk sanda aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama zai fashe da kuka har sai mun tausaya masa. Inji Imam Malik, Ayyub mutumin Iraki ne, mutumin Basra, duk da cewa Malik yana da su cewa akan hadisan mutanen Basra, amma yace babu mutumin da na taba ba ku hadisin sa mai matsayi da martaba a gona irin Ayyub as-Sakhtiyani, ce na gan shi yana da wafi, duk sanda aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallama baka hatta narhama zai fashe da kuka sai mun tausaya masa, sai mun tausaya masa. Imam Malik shi kansa ya kasance wani lokaci in yazo yana karantar da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama zai sunkuyar da kansa ya rusuna, wani lokaci ya fashe da kuka har abin yana yi wa abokan zamansa nauyi, suna jinjina abin. Sai suka tuntube shi cewa Imam Malik me yasa kake haka, sai yace da kun ga abin da muka ga Muhammad ibn al-Munkadir, wani malamin sa ce da kun ga abin da muka ga yana yi, da ba za ku ce kuna tausaya ba, duk sanda za a ambaci Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a gabansa zai fashe da kuka, ya fashe da kuka har sai mun tausaya ba. Yace bai taba bada hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ya dahara, sai yana cikin dahara. Abdurrahman ibn Mahdi ya kasance ba yadda za a yi yana tafiya ka tuntube shi ya baka hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace a samu guri tukunna a zauna. Haka Imam Malik yake, baya yadda ya bada hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga kyawawan kayayyaki, ya sa turare kamar ran sallah, sannan ya samu guri ya zauna ya kintsu ya dutsu, sannan ta fara karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga waɗannan su suka san martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su suka san girman manzon Allah sallallahu alaihi ba za su yadda ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana kakaci saboda Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun kada ku daga miliyar ku sama da miliyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai suka ce to idan annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin mu hadisan su suna tsakankan duk sanda ake karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne hadisu kowa ya shaji jikin sa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam in yana zaune tsakiyar su kansu kasa yake kai ka ce tsuntsaye ne akan su suna gudun kar su motsa tsuntsayen nan kashi haka magabata na kware su kasance wanda duk zai girmama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji cewa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne gaba gare shi yake gaya masa magana to babu shakka wannan shine yake ganin martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kowa sannan daga cikin alamomin da suke nuna soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to kada ka dinga kwatanta wasu jigari-jigarin mutane da shi babu wani mutum a duniya da mahaifiyarsa ta haife shi da za a kwatanta shi da manzon Allah a ce in an gan shi an ga manzon Allah ballantana a ce an ga wanda ya fi shi to mun karanta maganganun wasu wanda suke kakaci suna surutu suna cika baki su masoya manzon Allah ne amma ashe ƙarya ne ba masoya manzon Allah su dau wani wanda ba kowan komai ba ko a garin su ja ake da shi amma su kwatanta shi da manzon Allah su ce wai in ka ganshi kamar ka ga manzon Allah wakila ba ku sani ba a nan garin kwanan nan wani littafi ya fito ba sani ba kun ganshi sha'irul rasul kun ganshi sha'irul rasul sallallahu alaihi wasallam sunan littafin kenan wanda ya rubuta shi ina tsammanin dan nan da yake ne dan malamin sa a nan ne bango a shafin da ake rubuta sadaukarwa din nan al-ibda abinda yake cewa ilal ladhi tarahu fatakhaluhu alhabib almustafa sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi sunan shi yace ya sadaukar da littafin nan zuwa ga wanda idan ka ganshi sai kai tsammanin manzon Allah ka gani wani wani ba sai na faɗi shehin ba sai a ce mun yi zagi kaga dai shi ya rubuta in ba kawo littafin a nan ba ku je kasuwa ku kaso kulmi sama sha'irul rasul na so in zo daga muku shi ku gani Allahu akbar yanzu dan Allah wannan ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce akwai wani da za ka ganshi ka zaci manzon Allah ka gani alamar soyayya ga manzon Allah ce wannan sai an yi magana mutum ya ce shi ne manzon Allah masoyin manzon Allah amma ka kwatanta wani wanda ake a garin sa ma ba a sallaba masa ba a gidan sa ma akwai masu ja da shi kuma ka ce wai in an gan shi kamar an ga manzon Allah to mu a gurin mu wannan alama ce ta sauye martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kafin mu yaki abinda magabta makiya addinin musulunci makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sarari suke yi na nuna kiyayya su daga ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama Allah ya faɗa qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar wadana Allah ya faɗa kiyayya su ta fito fili mutanen dambar da ina ne da za su yi hoto su zazzage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya faɗa ce fiye yayyansa abin da take to wallahi kafin mu yake su sai mun yake irin waɗannan akidun na cikin gida sun sufu muni wannan suna fakewa da san manzon Allah da san waliyai da san waye kuma ana dasa wasu akidun da suke gurgunta ba ta tafiyar manzon Allah kishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tilas ne ya zama yana rababbaka a zakatunmu gaba daya anan mun yi magana daga littafai da muka karkaranto waɗanda ake cewa ga sunan littafai ne har ana cewa akwai wanda yake da matsayin sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ilminku ilmi ne mai yitan an bayyana daga matacce zuwa matacce su kuma ilimin su min alil hayy alladhi la yamut waye matacce manzo Allah wato shi baya bukatar wasidar manzo Allah abinda manzo Allah ya zo da shi na mirasin nubuwa baya bukatar shi daga Allah yake karba kai tsaye to a ce wai wannan abun ai shiru a bashi a daina fada a bashi ba yaya za a yi Allah ya ji kanmu ya tausaya mana yanzu balahirar da ake fama da ita a duniya duk ba wannan ya jawo ba bala'in da ake fama da shi duk duniya ai kangarewa Allah da manzansa shi ya zama da wannan da mun tsaya mun yi da'a mun yi takawa albarkatu Allah zai buɗe mana ta sama ta ƙasa walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun da mun yi imani mun ji tsoron Allah albarkatai ta sama da ƙasa Allah ya buɗa mana amma mun kangare an kama wasu abubuwa daban an saki hanyar Allah dole ne Allah ya tajarraba mu da bala'i iri zu bala'in da ya dirka ku duniya ai ba karamin abu bane kwanan nan wani ya zo daga Saudiya yake ga mu ce yanzu abin tashin hankalin da jama'a suke ciki wato ruwan Zamzam wanda aka san shi tun zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam tun wannan lokacin da Allah ya kokogo da wannan ruwan duniya take kwamfada wannan ruwan miliyoyin al'umma suke shan shi ba a taba jin ya kafe ba amma yanzu ya fara ja da baya ya fara kafewa wannan me yake nuna ba abinda yanzu yake faruwa a ƙasar Saudiya tun daga 11 Satumba din da aka bude kofa dan bid'a suka fara fitowa suna kallon bid'a su a fili wanda da an hana shekarun baya can ko mutum zai sai dai a boye yadda Kirista zai kristancin shi a boye haka dan bid'a zai bid'a sa a boye hatta maulidin da a boye ake yin sa amma daga Satumba 11 da Amerika ta kutsa kai cikin kasashen musulmi take kokarin ta rufe ta bi hakkin musuluncin gaba daya kuma take ganin babu waɗanda za ta yi amfani da su sai waɗannan ruba-ruba take neman a ba su dama su ma su kaba mimbarinsu su tallata aƙidarsu don ta san cewa wannan aƙidar ita rushe musulunci take ba gina musulunci aka zo a ƙasar Saudiya har ta kai an ɗauka ana sa wasu a gidan rediyo da talabijin za su fito su tallata aƙidarsu hatta kai haɗɗan shi a an saka jaridunsu kuma kullum banda cin zarafi da mutunci da ake wa malamai na Allah babu ba abin da an samu ɗan ba ruwan Allah ɗin nan ɗan ba ruwan Allah su suke rubuce-rubuce kwanan nan wani ana kiran shi Dr. Yusuf Abul Khair ya yi rubutu a jaridatul Riyad yake cewa dan menene kawai dan mutum bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ce masa kafiri dan me za a dinga cewa mutane kafirai dan kawai ba su yarda da manzon Allah ba sunan shi Dr. Yusuf a cikin jami'o'i na Saudiya wai wannan ba arni bane ba arni bane fi sabilillah mutumin da zai ƙaryata alqur'ani wanda duk yace wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za a ce masa kafiri ba mumini ne shi ba wai sai idan ya yaƙe mu sannan ne za a kafa amma in bai yaƙe mu ba yana bauta cross dinsa ko yana bauta saniya ko yana bauta dutse ko yana bauta ruwa ko yana bauta tsumburbura ko ba mai yake bautawa to mumini ne Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima duniya gida bi Allah ta saka daga mumini sai kafir wallazi khalaqakum fa minkum mu'min kafir wa minkum mu'min shi ya halice ku daga mumini sai kafir inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafur faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur yace ai babu wani maganar kafiri dan ba a yadda da musulunci ba sai idan an yaki musulmi shine ake nan ne ake cewa mutum kafiri malamai irin su Sheikh Abdulrahman al-Barra nan da nan suka rubuta fatawa suka ce wannan mutum in dai wannan aqidar ce aqidar sai har kafiri haka ne Sheikh Abdulaziz al-Rajhi manya-manyan malamai suka rubuta cewa wannan mutum in dai wannan aqida shi ce to kafiri ne yana daga cikin abin da yake fidda mutum daga musulunci ya daidaita kafirci da musulunci kafirci in dai ya ce waɗannan da suke bin wasu addinai su ma mu'minai ne daidai suke da mu'minai to ya kafirci nan da nan sai ga abokansa da yake abin ya zama ruwan dare suka yi wuta akan malaman nan suka ce ƴan ta'addi har ma shi wai tinkawo yake cewa wai da ya san banda ma yana jin tsoron cewa kotunan Saudiya ba za su yi masa adalci ba da ya kai su tsara shi fa wannan dan ɗan tabargazar yayin tabargaza kuma bai kai tsara kuma wai shi ne ba za a yi wa adalci ba ka duba lokacin da Bush ya je Saudiya taro na musamman aka hada masa da mata wai su fada masa koke-kokensu Bush su fada masa koke-kokensu abubuwan da ake musu na musgunawa da takuruwa da waye Bush a kasa mai tsari ya zauna da su suka gaggaya masa abinda suke so wannan ta sa wani yake cewa yanzu manya-manyan kasashen nan ta kai shugaba maimakon ya ce bismillahi sai ya ce bismillahi ba wai ya faɗi haka ɗin ba amma irin ɗabi'un da suke nunawa kamar sun bar bismillahi ne sun koma bismillahi a ɗabi'u to wannan abubuwa da suke faruwa ba za su sa zanzan ya fara ƙafewa ba Allah ya nuna hushinsa a nan abinda ake yi ba daidai ba ta bargazar ta isa alamar soyayya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kada ka daidaita wani da shi kowa ne wanda duk ya daidaita wanda annabi sallallahu alaihi wasallama to ya tauye martabar manzo sallallahu alaihi wasallama sannan yana daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallama ka yaƙi duk wata bid'a da kasancewa za ka yi zaman zagon ƙasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata bid'a ba zai yiwu kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma kana san bid'a domin bid'a kishiya ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka dasa bid'a so sai an tsige sunna a gurin ba da bid'a na sunna na tsaye ko bid'a ta kafa a gurin in ka ga bid'a to ba sunna a gurin in ka ga sunna to bid'a ta ce alamar san ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya ka yi bid'a ka kawar da ita yana daga cikin alamar san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ka so sahabbansa wanda duk zai ce yana san manzon Allah amma ba ya san sahabban manzon Allah ƙarya yake ba ya san manzon Allah duk wanda zai ce yana son ka amma baya san mutanen gidanka, baya san iyayenka da ƴaƴanka da danginka, wannan baya san ka. Sahabban manzo Allah su ne waziransa, su ne komandojinsa, su ne sirikansa, su ne mamansa, su ne maƙotansa, su ne abokan zamansa, su ne abokan shawararsa. Yana da wasu ba waɗannan ba? In an tambaye ka wa su wane ne mamun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallah, wa zaka ce? Sahabban. In an tambaye ka su wane ne abokan shawararsa, wa zaka ce? Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka tambaye ka su wane ne waziransa, wa zaka ce? Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Su waye sirkansa? Sahabban annabi. Gurin waye aura? Su waye aurarwa? Ba su ba? Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Su waye komandojinsa a gurin yaki? Sahabban sallallahu alaihi wasallam. To idan ka ce waɗannan duk ba ka san su saboda mutanen banza ne, ba ka san manzo. Shi yasa malamai suka ce su kan sahabbai suka ne ga musulunci gaba ɗaya, dan su suka rungume musulunci, su suka kama da musulunci. Idan ka soke su ka sa musu karan tsaye, to ka rushe musuluncin gaba ɗaya, tunda duk abubuwan da muke karantawa ta gunsu muka samu. Muce Anas, muce Jabir, muce Abu Huraira, muce Sa'ad ibn Abi Waqqas, muce komai za mu ruwaito ta hanyar su muke ruwaitowa, don su annabi ya karantar, su ne almajiransa na farko. Idan ka ce ba ka san su ko ka rushe su, to ka rushe karantarwar manzon Allah ne gaba ɗaya. Saboda haka yana daga cikin alamar san annabi sallallahu alaihi wasallama, san sahabbansa da girmama. Daga ciki matansa sun shiga, wanda duk zai taba ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya jefe ta da sharri, to wannan baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magana akan san annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana da faɗi, alamomin suna da yawa. Daga ciki akwai girmama malaman da suke karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Alamar san manzon Allah ka girmama malaman da suke karantar da kai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na girmama ahlul hadith, masu karantar da kai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin san alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam yunkuri da fafutuka wajen yada sunnarsa. Ka karantar da mutane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, kai fafutuka, kai faɗi tashi wajen ka karantar da mutane sunnar annabi. Duk wanda yana daga cikin san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wataƙila kamar yadda kuka gani lokaci ya yi, amma filin su kuwar yana da faɗi. Ina ga alkawari za mu yi na cewa majalisi na gaba za mu ɗora a kan wannan matashiyar, ba za mu batta ba, saboda akwai abubuwan da ya kamata mu faɗa ba mu faɗe su ba. Akwai alamomin da suke nuna su kuma wato jafa'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam, a cikin bayanin mu dan faɗo su, akwai wasu da ba mu faɗa ba. Yasa za mu bari majalisin mu na gaba insha Allah za mu kawo akasi abubuwan da su kuma suke nuna jafa'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa da yayi mana gamdakatar abinda muka faɗa na daidai. Allah ya bamu lada abinda muka kuskure. Allah ya yafe mana. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi.
Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi mazanin da mai da wannan karanta. Mala ya yi bayani cikin karatu na sallallahu ta'ala alaihi wasallam sunnah da tausayi, kuma ya ce tausayawa dabbobi. Wani ne yake cewa mana ya tsinci ayan karnuka wanda uwar samu, shi kuma sai ya dauki wadannan ayan karnuka ya rene su, sai mai da shi ya ba da su ga masu farauta dan tausayi. Shin wannan ya halatta?
To dama abinda aka hana, abinda aka hana da rikan kare, an hana rike kare in ba na farauta ba, ko wanda yake mai gadi ko na gadi ko na kiwo. A da can Larabawa suna amfani da karnuka wajen kiwo. To ya halatta a yi amfani da kare a wajen waɗannan abubuwa, a sa shi gadi ko a yi farauta da shi, ko kuma abin nan in har ya ba da su ga waɗanda za su yi waɗannan abubuwa, ba wani abu. Abinda ba a so ya riƙe su kawai haka nan, dan dai kawai a ce yana da kare. ko yace zai sayar ba yadda ba
a wannan kuma kusan nan tambayar shi da shi kuma irin masu noman sana da kan yace no sana ya suna noma ko da sana yan san gaji waɗanda suke noma da sana ya sai su ce sai sun nome iyayen inda suka yi niyya sun haka ya halatta duk da sana yan san gaji
to duk da dai Hausar fitar da dubin shana shanu yake cewa ko da ba kula ta ne da rubutu shana ya shanu a komai ana so ka kauce amma ai mun kawo kasar rakumi rakumin da an tsora masa sama da abin da zai dauka manzo Allah ya ce a daina ya kira mutumin ya ce ka ji tsoron Allah dangane da wannan dabba saboda haka ko da abin nan shanun noma din su kansu idan sun gaji sai a dakatar da su huta a ba su abinci a ba su ruwa a kai su ruwa sannan daga baya a abin nan ba wai kawai dan ubangiji ya dora ka akan su kuma kai kai abin da kaga dama da su Allah yana kallo kuma zai yi maka hisabi tsakanin ka da kura da gobe kiyama matukar baka so ka shiga haƙi
to ina ganin tunda mallam ya ce na uku ne sai dai wannan tambayar mallam ba ta cikin darasin da ka karanta yace shi yakan zuwa wajen malamai duk inda ake wa'azi amma an yi ji sai ya ji wasu malamai su ce karatun boko haramun ne aikin ɗan sanda wane ne kuma sai su kafa dalili da su usaimi da sauransu shin malam ne hakikanin wannan al'amari
to waɗannan mun sha magana a kai wato har kullum idan aka samu karancin karatu ya haɗu da karancin shekaru to yana zama ta aji kamar yadda ka san mai kuɗi da yake jahili in aka ba shi kuɗi to ta'adi yake to haka nan karatu idan babu shi sannan kuma ya haɗu da ƙananan shekaru to sai ga mutum ya yi tafi abinda muke faɗa har kullum su waɗannan da suke irin waɗannan surutai isemin ɗin nan yana rayuwa a ƙasa da isemin da shanƙiɗe da waye da suke karantawa rayuwa sun rayu a wata ƙasa da ba za ka ce ana shari'ar musulunci a ƙasar ɗari yanzu kamar saudiya ɗin da kake faɗa mu nan mun zauna a saudiya sama da shekara 16 muna karatu in an samu ɗabbaka shari'ar musulunci a kan abin da yake 30 cikin ɗari an samu da yawa sauran 70 ɗin duk kawai ijtihadat ne kokari ne ai dalilin shi da wannan shanki abin nan ala shaykh Muhammad Ibrahim ala shaykh ya rubuta littafin sa tahkimul qawani suna kan ba san wannan tarihin ba da yake fagabniya kawai ake dalilin rubuta littafin akwai sanda sarki Abdul Aziz ya so dokokin da ake amfani da su su koma kamar kanun kamar yadda ake takninin abubuwa yadda ake abin nan constitution a sa doka kaza ya so ya mai da wasu abubuwa doka wajen fitar da doka din dole wani abubuwan dole a yi ijtihadi wani abin dole a ajiye nasi to shine ya fito yayi na fito amma daga bayan sa kuma aka samu sarakunan suka tije suka yi an yi takninin kanun a Saudiya Ibn Baz almajiri ne na jiki na kudda-kud ga wannan malamin amma bai fito ya ce duk ma'aikata ku fita daga gwamnatin nan ba kusan ma ɗaya ne kusa ne daga cikin kusoshin gwamnati don gwamnatin ke naɗa shi mukamai daban-daban a cikinta duk da cewa wanda ya rubuta wannan littafin malaminsa ne ya fi ka sanin mai littafin ya kunsa haka nan su Isaimin ma almajiri Ibn Baz ya yi karatu yana cikin wannan ƙasa suna ga wasu abubuwan da sun saba wa shari'ar musulunci to amma ba su da ikon da za su iya canza lokaci guda ɗaya suna dai faɗar abin da ya kamata su faɗa na gaskiya in an musu fitawa su ce ga hukuncin Allah yanzu ni ka tambaye ni misali me ye hukuncin kuɗin abin nan custom duty da ake karɓa haramun ne amma na ba shi ne kuma zai sa shi kenan gaba ɗaya in ce kowa ya fita daga aikin gwamnati ba don na faɗi cewa hukuncin custom duty haramun wannan malamai duk sun rubuta ba zan iya canza shi ba akwai bambanci tsakanin ka karanta nassi da kuma fahimtar ka da nassi sannan kuma tanzilin nassin a waƙin da abu matakai guda uku karantawa bayan ka karanta daidai ka samu fahimta bayan ka fahimci shi daidai kuma ka iya dora shi a gun da ya dace ka dora shi to a iya karantawa kai na ma rage duka karanta da har karantawa ma ba iya yi don naji daga cikin wasu daga cikin shugabannin karatun ba a iya jan bakin daidai
na
wasalin baya faduwa daidai sama ta koma kasa ta koma sama duk abinda baka karanta shi daidai ba za ka fara shi ba domin larabci lugatul irabi luga ce ta irabi in dai irabi ya kare to abin ba zai ta daidai ba to zaka samu yara ne hatta irabi ba sa iya tsaye da shi wanda bai iya tsaye da irabi ba ya zai iya fahimtar abinda aka rubuta da larabci to kaddara ya karanta daidai fahimtar kuma nan ake turjiya nan ma ka samu wasu abun baya fahimta kaddara ya fahimta sai a zo tanzilun nan a mahallinsa nan ba sai ka samu ya yi wani guri ya ba zama ya yi wani guri yanzu akwai katsina ina magana akan wannan irin wannan tunanin sai na kawo maganar najashi malikul habasha najashi kowa ya san ya musulunta ko bai musulunta ya musulunta amma babu inda aka samu cewa najashi ya baro habasha ya dawo madina inda kuma yake musulunci ko bai musulunci ne baya iya yin sa bai ma karance shi ba balle ya san shi balle ya dabbaka shi ibnu taymiya yake cewa a cikin majmu'ul fatawa cewa mutumin da ya samu kansa a gurin da ba zai iya yin komai na musulunci ba saboda an fi karfin sa komai ka ci har su sallah din nan don najashi ba ya ba koyi sallah ya ce to amma in ya mutu saboda wannan ita ce istibasa ya mutu ta mutu musulmi sai ya ce ka dubi halin da najashi ya samu kansa amma da ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi an bani labarin mutuwar dan uwanku na gari din nan al-akhu salih an-najashi annabi ya fita yayi sahu uku da sahabbai suka yi masa sallah da ce da shi dan bai yi hijira ba lokacin da na faɗi wannan ba fahimta ta bace na kawo fahimtar magabata ce fahimtar malamai ce na farko kissan najashi tana cikin sahih bukhari sallar da annabi yayi wa najashi tana cikin sahih bukhari sannan wannan maganar istinbadin da ibnu taymiya ne ba na ba sai wani ya rubuto min takarda da cikin su yana zaune fa ana karatu da shi yace malam ka ji tsoron Allah ya zaka kawo kissan najashi bayan Allah ya ce inna abdallahi wa ta'ala sifatu hajiruhu nace to na ji dadi da kace yanzu tsoron Allah wannan annaba ma Allah ya ce ji tsoron Allah abu ne mai kyau a ce wa mu'mini ya ji tsoron Allah wa laqad wasayna alladhina utul kitabin qablikum wa iyyakum an ittaqullah ba ko mai ake daidai ne ake maka ji tsoron Allah nace to amma yanzu in ji tsoron Allah kai da kake nufi in daina faɗan kissan da dashi in soke ta koko ne ba tana nan ba ai ba ne na kirkire ta ba ko babu ne sannan shi wanda ya ce aje a yi wa najashin sallah ba shi aka saukarwa da ayar ba shi aka saukarwa da ayar na ce kai kuma yanzu ga ka muna tare dan bai baka hijiran ba kai yanzu ba ga ka muna tare ba muna shan fanka da kai sannan za mu hijira ina za mu Chad ko Kamaru ko Niger ko Afghanistan za mu ko Chechnya ko Palestine inda kaje za a bugo ka kuma ka gaya mun inda za ka je babu final court din ka gaya mun inda za ka je ka samu a imma ne limamai ne na shari'a suke shari'a suke shugabanci ka gaya mun gurin ko Saudiya ka je 30% 70% taqnin ne shi yasa za ka ga bankuna suna nan banku Saudi ta banku waye al-Amriki banku Saudi al-Hollandi duk suna nan hawo taba jin wani malami ya tada kairwa ya ce duk a fita daga cikin ma'aikatan gwamnati ba saboda su ba su da irin wannan fahimtar gurguwa abin yana son dogon lokaci domin su ba da tarihin abubuwan da suka faru a baya da har aka haifar da wannan tunanin domin tunanin haifar da shi aka yi da babu shi wanda suka haife shi kuma wasu daga ciki yanzu suna nan suna dawowa cikin yan uwa musulmi suna nan suna irin su Abu Zubair a Masar irin su Isamul Iryan duk suna nan suna ta dawowa cikin tafiya ta abin nan bayan sun dauki tsawon shekara 20 ko 30 suna ta kira zuwa ga wannan yanzu sun dawo sun rubuta murajaat suna ta sun yi kuskure su waɗannan ba san ba me ake yi ba wani abu ne ya tsufa ya an jefar da shi a jaran tsofa Allah ya tsawaita